أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا قام هدوك وتن Zulhijja, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1438, kuma daidai da 26, 26 ga watan 8 miladiya 2017, a wannan masallaci Masjidul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, domin ci gaba da darasin tafsirin Al-Qur'ani mai girma na mako-mako da muke gabatarwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin Al-Qur'ani mai girma. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji kuma muke karantawa. Muna cikin suratul mutaffifin, wacce ita ce sura ta 83 a jerin surorin Al-Qur'ani mai girma. Za mu tashi da izinin Allah aya ta 22. Bismillah, innal abrara lafi na'im.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal abrara lafi na'im.
Bismillahir rahmanir rahim. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin, littafin al-abrar nagartattun bayan Allah subhanahu wa ta'ala, bayan Allah waɗanda suke masu daraja, waɗanda suka tsara dokokin Allah maɗaukakin sarki, suka aiwatar da abinda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu na ibada, kuma suka nisanci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu, shine ake ce masa albirru. To sai suka siffanci da sifa ta al-abra. Allah ya faɗi cewa littafin su lafi 'illiyyin, haka kuma ce wa ma adraka ma 'illiyyun kitabun maqum yashhaduhul muqarrabun. To sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce innal abrara lafi na'im, waɗannan dai nagartattun bayan Allah su ne al-abrar. Innal abrara, lallai nagartattun bayan Allah, lafi na'imin, tabbas suna cikin wata ni'ima ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar musu. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce lafi na'im, suna cikin wata irin ni'ima. Faɗin cewa suna cikin wata ni'ima ba a ambata mana wace iri ba ce, wannan yana nuna girmama ni'ima. Ni'iman nan dai za su kasance a cikin aljanna. Bayan sun shiga aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai musu tajalli, wato zai bayyana a gare su, su ganshi da idanuwansu, kamar yadda aka ce qalla innahum rabbihim yawma idhin lamahjubun. Kafirai fajirai masu saban Allah, su za a sakanye su game da ganin ubangijinsu, ba za su ga ubangijinsu ba. To su ko masu imani al-abrar, daga cikin ni'imomin da za su shiga bayan shiga aljanna, to akwai ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da zasu. Sannan kuma akwai wata ni'imar da take saman wannan, ita ce an yarda Allahu ta'ala bihi, Allah ya bayyana musu cewa ya yarda da su. Wa ridwanun min Allahi akbar, samun yarda daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da masu imani za su yi in sun shiga aljanna. To akbar shi ya fi girma. So da kuma matakan sun kai uku. Mataki na farko shine shiga aljanna. Shiga aljanna ni'ima ne babba. Bayan sun shiga aljanna, sai kuma yatuhum rabbahu sai su ga ubangijinsu ubangijinsu zai bayyana a gare su subhanahu wataala su ganshi sannan sai mataki na uku shine mataki na su ga su sami yaddar Allah subhanahu wataala Allah ya ce ya yadda su wadannan su ne na'im din da ake ambata mana innal abrar lafi na'im lallai waɗanda suke nagartattu a cikin bayin Allah waɗanda suka yi biyayya ga Allah suka yi ma Allah da'a suka yi ma manzansa sallallahu alaihi wasallama da'a lafi na'i tabbas sun kasance a cikin wata ni'ima wacce take ta musamman su ne waɗannan matakan na ni'imomi sannan daga cikin waɗannan ni'imomin akwai ni'ima ta kuludi ni'ima ta dawwama domin dukkan ni'imar da kake ciki a duniya to akwai abin da ke gajarta wannan ni'ima abin da ke takaita wannan ni'ima akwai abin da in ka tuno shi sai ka ji ni'imar ma ta zama ba ni'ima babban abin da dan adam ya fi tunani a duniya idan yana cikin ni'ima tsoron gushewar ni'imar wannan tsoron gushewar ni'imar ya kamantar da mutum ni'imar ma da Allah ya masa in dukiya ce Allah madaukakin sarki ya bashi tsoron wata rana yana iya rasa ta wannan sai ya ji kwata-kwata ni'imar ma ba ta da daɗi idan yana cikin ni'ima ta lafiya tsoron kai ya rashin lafiya wata rana sai ya mantar da shi ni'imar lafiya idan wani abu yake ci mai daɗi to tsoron wannan abin zai ƙare ko kuma kila idan ya ci shi da yawa ba ya bata masa ciki to dukkan waɗannan in ka kalla suka ga ashe ni'imomin duniya ni'imomi ne waɗanda daɗin su kaɗan ne amma ni'ima ta lahira ni'matul khulud ni'ima ta dawwama cewa idan aka shiga cikin wannan ni'ima to ƙaruwa za ta riƙa yi ba baya za ta riƙa yiwuwa ba balle ai magana ƙare ba maganar raguwa kullun ƙaruwa za ta yi sannan kuma tutur har abada ni'imar ba za ta yi ki ba to daga wannan ita ce ni'imar da tafi kowace girma a cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala zai yi ma bayinsa a lahira cewa za su shiga cikin wannan ni'imar har abada ba za ta ƙare ba to lulluɓa waɗannan ni'imomin da aka yi da cewa ba za ni'imomin ba za su ƙare ba to lullubewar ta fi ni'imomin girma so da ka Allah madaukakin sarki ya sa mu mu zama nagartattun bayi waɗannan da Allah madaukakin sarki ya kira su da al-abrar ya ambace su gashi can kalla inna kitabal abrar lafi illiyin sannan kuma ya ce innal abrar lafi na'im Allah ka sa mu a cikin su ya Allah madaukakin sarki ya ce على الأرائك ينظرون سوانا نن الأبرار من نجرة تنباين ألا متانا كيرتي على الأرائك ذات قسن شيء أكن غداجي الأرائك جمعين نعيك ما لم يسوك شيء أنت الأرائك باقوي قدوبا سيء دنيا قسن شيء أن يمي شير شير دق عبند أكي سن قدو يزمع قيشي sannan kuma malamai suka ce kwara ɗaya ne shi amma kuma idan ba su kai uku ba ba a cewa arika arika lafazin abu ɗaya ne amma idan ba su kai alal aƙalla uku zuwa sama ba to ba a kiran shi arika sai dai ka kira shi da asiri gado kawai amma in ka ji an ce al'arika shine ya zama ga wani nan ga wani nan ga wani nan ga wani nan ana kwakwanci ana ɗebe ma juna cewa to shine sai a kira shi da al'arika in suka kuma yawaita suka yawaita shine sai a ce musu al'ara'iku sai a yi jam'in su kuma dama suna da yawa aka ce arika to in yawan su yayi yawa sai a ce musu al'ara'ik sallallahu alaihi wa sallam al'ara'ik yanzurun za su kasance akan gadajen su yanzuruna ay yanzuruna ila rabbihim suna kallon ubangijinsu suna kallon ubangijinsu wasu kuma suka ce yanzurun suna kallon juna amma fassara farko ta fi domin me domin ta kishiyanci kalla innahum arrabbihim yawma idin lamahu alfujjar wadanda suke lalata tufa jirai masu saban Allah subhanahu wataala an ce arrabbihim yawma idin lamahu su za a katange su ba za su ga ubangiji ba to kaga in aka taho a siyakin magana saka ce innal abrara lafi na'imin ala al-ara'ik yanzuru ay yanzuruna ila rabbihim suna kallon ubangijinsu su wadancan kalla innahum arrabbihim yawma idin lamahu za a katange su ba za su ga ubangiji ba to su kuma wadannan su kuma ala al-ara'ik yanzuruna ila rabbihim za su kasance akan gadajen su na ni'ima da Allah madaukakin sarki ya tanadar musu sannan ga wata ni'ima a cikin zuciyarsu ita ce ni'ima ta ganin ubangijinsu subhanahu wataala kaga wannan shine saboda haka masu imani tabbas sun dace duka waɗannan abubuwan da ake faɗi na dadi da ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya tanada a lahira to a fa sani ana samun su a gidan duniya ne a gidan duniya ake samun su me ake nufi da ake samun su tun a duniya ake guzurun su ba sai an je lahira zaka nema ba ba a ba ka gurara na tafiya tun daga nan duniya kayi kokari ka zama cikin al-abrar din nan al-abrar annabi sallallahu alaihi wasallam yi mana bayanin me ake nufi da albir yace albir husnul khulq abinda ake nufi da albirru nagarta husnul khulqi kikkiawar dabi'a kikkiawar dabi'a malamai suka ce kala biyu akwai husnul khulqi ma Allah akwai husnul khulqi ma al-khalq akwai husnul khulqi ma al-haq Allah ke kyautata dabi'a mu'amalarka ta zama ingantacciya mai kyau tsakaninka da Allah subhanahu wataala ta hanyar tabbatar da tauhidi ta hanyar tabbatar da biyayya 100% ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam wannan husnul khulqi ma Allah sannan sai husnul khulqi ma al-khalq su kuma sauran halittun Allah ka kyautata musu kar ka cuci kowa wanda suka cuce ka karshen ne ka yafe musu sannan kuma ka zama mai badawa ka zama mai kyauta wannan da shi ake samun albirru sai ka zama albarru sai ka shiga cikin al-abrar Allah ka sa mu zama a cikin su sai Allah mu da cikin sarki ya ce ta'rifu fi wujuhihim kana iya ganewa daga fuskokin su in ka kalle su ya kai ne karatun al-Qur'ani a ranar gobe kiyama idan ka kalli waɗannan al-abrar din da suke kan gadajen su suna kallon ubangijin su ni'imomin Allah ta'ala sun lullube su to ta'rifu fi wujuhihim zaka iya ganewa ta fuskokin su me zaka gane zaka gane nadratan na'i hasken ni'ima nadra shine haski zaka ga fuskokin su a cikin haski haski wujuhun yawma idin nadiratu ila rabbiha nadiratu kun ga yadda qur'ani yake yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun yawma idin nadira can baya wasu fuskokin a ranar lahira za su kasance nadiratu suna masu haske da kyalli saboda me ila rabbiha nadira saboda za su ga ubangijinsu kaga nan ma sai aka ce me ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'imi zaka iya gane haske da kyalli na an-na'im daga fuskokin su zaka iya ganin hasken ni'ima ta Allah subhanahu wataala da kan kalle su wannan haka al-qurra'u suka karanta ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im amma an samu qari'ai guda biyu su sai suka karanta da bina'an 'ala al-majh sai suka ce tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'im tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'im ana gane anan kana gane na ta'rifu fi wujuhihim nadratun na'im mabniyan lil ma'lumi anahu amma waɗannan alqurra'u kun guda biyu ko qari'ai guda biyu wanda ba ta cin alqurra'u sab'a ba ta cin malamai guda bakwai makaranta amma suna cin goma akwai al-imam Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa' al-Madini ya karanta da tuqrafu fi wujuhihim nadratun na'i sannan bayansa Yaqub al-Hadrami shi ma ya karanta da tuqrafu fi wujuhihim nadratun na'im subi amma sauran malamai guda takwas makaranta al-Qur'ani su kuma sun karanta da yadda malai karanta ta'rifu fi wujuhihim nadratun na'im ta'rifu ay mata'un fatha sannan idan aka zo wajen nadra ya zama nadrata ay masa nasba da fatha su ku waɗannan makarantun guda biyu da Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa' al-Madini da shida Yaqub al-Hadrami su kuma sai suka karanta da tuwafu ta'u din sai a mata damma sannan kuma can nadratu ita wannan ta'u din ta nadratu ita ma sai a mata rufa da damma to haka suka karanta duka kira'o'in guda biyu tabbatattu ne duka suna cikin kira'o'in da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka idan aka zo bambancin tafsiri wannan yana fa'idantar da ana magana da mutum ta'rifu fi wujuhin kai mai karanta alqur'ani idan aka je lahira da kagansu zaka gane daga fuskokinsu zaka gane nazratan na'im hasken ni'ima a dai kira'at wannan malaman guda biyu tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'i ana gani sai aka sa shiga waɗanda basu ana ganewa ta huskokinsu me za a gane nadratun na'i hasken ni'ima so daga duka kira'o'in sun tabbata so daga a ranar lahira huskokin mutanen arziki mutanen da suka kasance al-abrar fuskokinsu za su rika haske za su rika kyalle kamar yadda Allah ya faɗi a cikin Ali Imran kamar yadda aka ce yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskoki tabyadu za su yi haske su kyalle su fari wa taswaddu wujuhun sannan ta gefe guda wasu kuma fuskokinsu za su yi baki أرويتو دقى ابن عباس رضي الله عنهما لإسناد صحيح يتي تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل الأهواء يتي ولن بسخرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسكن زابا فسكو كنس ذاتي حسكي ذاتي رقك اللي فسكو كن ولن بسخي بسن بوجيا سوكما فسكو كنس ذاتي بي الله قسامت شن ولن بسكو كنس ذاتي حسكي سيك اللي Allah madaukaki sarki yace
Wanna min rafiqin maktum
yusqawna su wadannan al-abrar din bayan ga su akan gadajen su suna cikin ni'ima to yusqawna min rahiqin maktum za a shayar da su min rahiqin daga wata irin giya maktumin wacce take arzuka baya an rufa kwalban su za su buɗe kayansu ba a sha an rage ba su za su buɗe kayansu a rufa take balarabe idan ya ce ma abu idan ya ce arrahi shi ne suke cewa alhamru safiya tacacciyar giya ita ce arrahi arrahi kenan tacacciyar giya giya da take tacacciya kun san a duniya su mashayanta wanda suke sha a duniya ai suna girma makayan su tintin ko fa nashrabuha fa tashrabuna muluka in ji hasha yace in muka sha ta sai ta samu mu zama tarakai to tun a can da kafin zuwan musulunci giya tana da kima a wajen su amma fa a barban zaci ko su a lokacin sun sani ɗaya daga cikin su yana kiranta da zinibi tun a lokacin yace sharibtu al-isma hatta dhalla aqli ce na sha zinubi har sai da hankali na ya tafi kadaka al-ismu yadhhabu bil uquli yace haka zinubi ke tafiyar da hankali zinubi nan giya to amma duk da haka a wajensu a bar girmamawa ce. To Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanar da mu cewa wanda ya haƙuri bai sha giyar duniya ba, ya danna zuciyarsa, ko da yana sha ya tuba ya bari. To insha Allah idan aka je lahira akwai giyar da Allah ta'ala ya tanadar masa, kuma giyar nan ita kogi ce ma, a kogi ne aka tanada na musamman. Wa anharun min khamrin lazzatin lisharibi, akwai koramu ba ɗaya ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada. Wannan koramun sun kasance na giya lazzatin lisharibi, mai daɗin sha ga waɗanda za su sha. In sun sha ba za su sa su maye ba, ba za su rika maye ba, ba za su rika yasassun maganganu ba. To shi ne sai Allah ta'ala sai ya amfani da lafazin ar-rahiq. Ar-rahiq ɗaya daga cikin mawaƙa ya faɗi wanda yake cewa, yake cewa amla sabila ila shababi wa zikrihi ashha ilayya min ar-rahiqi at-salsali ashha ilayya min ar-rahiqi at-salsali, yace amla sabila ila shababi wa zikri, yace ko har yanzu babu wata hanyar da za ta dawo kuciyata da nayi a da ta dawo, irin rayuwar da nayi lokacin ina matashi ta dawo. Wa zikrihi, din kuma ba za ta dawo ba, in rika tuno ta kawai. Ashha ilayya min ar-rahiqi at-salsali, yace wannan tuno kuciyar da zan rika yi, ko kuma da kuciyata za ta dawo irin rayuwar da nayi a da din. To ashha ilayya, nafi sha'awar wannan rayuwa, min ar-rahiqi at-salsali, fiye da giya wacce take tatacciya, kuma wacce da an sha ta sai ta wuce ba ta ma karamtun a wuya. Kun ganin ya faɗi ar-rahiq. Sannan Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu yana faɗi a cikin wata lamiyarsa, yana cewa yasquna man warada al-barisa alayhim bagada yusaffaqu bir-rahiq as-salsal. Shi ma nan gashi ya faɗi ar-rahiq, kuma ya siffanta ta da me? السلسلو الرحيق السلسلو أي الخمر الصافية سائغة الشراب هي وتتقسن شيء تاتشيا وده دم تنزيش تبات ما كريش يتشيا كي تمت الرحيق. وسي الله تعالى يسقون ذا أشايد الأبغاء ونند أكباس نئمة لكن نيمو من ده الله دي مسؤتين الجنة. To yusqawna, za a rika shayar da su, min rahiqin makhtumin, daga wata giya wacce take tatacciya makhtum, sannan abinda aka zuba giyar a kulle yake, su za su rika buɗe kaɗin su, ba saura za a ba su ba. Sannan kuma kulle wanda aka yi aka ce mata al-makhtum na nuna tsaftar giya, domin da abinda aka buɗe shi abin sha ne ya kasance ƙwanƙwalatin ko murfin sa a buɗe yake. Sai me ke fa'idantarwa? Ai, fa'idantar da akwai kazanta kenan. To su za su bude kayan su kuma su sha. Sai Allah ya ce musu min rahiqin makhtum, daga giya tatacciya, kuma giyan nan wacce take a bame, kwalbar ta take, in ka so ka ce kwalba, in ka so ka ce alki'asu, kofin da ake zuba giyar a rufe yake ba a bude yake ba. Su za su bude kayan su su sha, ba wani ya bude musu ba, ba saura za a ba su ba, za a ba su ne a rufe su bude kayan su, shine al-makhtum. Ai, ba haka masu sai da ruwa suke yi ba, masu sai da ruwan kwalba sai su ce in ka ga ma an bude, in ka gani a bude ka siya, ko sai ce in ka ga ƙwanƙwalatin ko kuma murfin ka gan shi a bude to ka siya. Suna nufin cewa jabi ne ba nasu bane, su nasu akan yi silin tinsa da leda a rufe, kai za ka buɗe kayanka, kuma in ka buɗe leda, in ka zo leda za ka ga an mata wani security, an mata wani tsaro na musamman. To wannan ita ce ake ce mu shine al-makhtum, din ai khutima ar-rahiq huna huwa khutima makhtumun, arfa take, su za su buɗe kayansu su sha saboda tsaftarta, kuma da nuna cewa ba ƙwauro ake musu ba, ana ba su wadatacciya ce. Allah madaukakin sarki ya kai mu. Allah madaukakin sarki yace khitamu. Khitamuhu miskun. Akwai kira'o'i guda biyu. Al-Qurra'u gabaki ɗayan su in banda Imam al-Kisa'i haka suka karanta. Khitam. Khitamuhu miskun. Amma al-Imam Ali ibn al-Kisa'i rahmatullahi alayhi shi sai ya karanta da khatamuhu misk. Sai ya kira shi da khatam. Khitamuhu miskun. Khitamuhu miskun. Malaman tafsiri suka ce khitamuhu misk rufe wanda aka yi makwalban giyar miskun ana miko maka kashin shi na murfin to kanshin almiski zaka ji wasu kuma malaman tafsiri suka ce khitamuhu miskun in ka gama sha to karshen abin da zaka ji kanshin da zaka ji a karshen shan da zaka yi miskun kanshin turaren almiski yake kanshin turaren almiski yake sai suka ce sabanin mafi yawancin abin da ake sha akhiruhu yakunu kadiran ka kula in kofura ce ka sha to za ka ga kasan sai ka ga wani datti datti sai ka ga wata kasa kasa to ita ko wannan giyar ta aljanna khitamuhu miskun karshen ta in aka gama sha to abin da za a ji shine kanshin turaren almiski ko kuma wancan fassara ta farko khitamuhu misk afat akira al-imam al-kisa'i khatamuhu misk abinda aka rufa kwalban giyar ko kofin giyar da za su sha to da an ne ko maka sai ka je na kanshin turaren almiski shi ko almisk nabat abin nan zaitun haywaniyun ne in almiski asalin sa mai ne na wata dabba daga cikin dabbobin abin nan bareyi bareyi su ne suke fitar da wannan bayan gidansu ne in sun yi bayan gidan sai ya makale a jikinsu idan ya makale sai ya bushe idan ya tashi faduwa shikenan sai ya fadi sai ya zama kamar bera dan karamin bera shikenan masu neman shi sun san inda suke zuwa sai su je su nemo yadda manema zinare suke neman zinare to su ma haka ake zuwa aje a nemo almiski shine asalin almiski turaren almiski mun gane to turare ne da tintin yake da kanshi a wajen balarabi wani mai hikima yana cewa wa kam dibin yafuhu wala kamiski ai turare na kanshi amma duk kanshin da zai ba zai kai turaren almiski ba saboda turaren almiski shine turaren da yafi kowanne kima a wajen balarabi kuma kun ji asalin shi bayan gida ne na dabba na barewa duk mafi yawancin abin da dan adam ke takama da shi zaka ga duk irin asalin sa kenan yanzu zumar da kake sha ba bayan gida bace ko amai ne bayan gida bayan gida ne na kudan zuma shi yake yin bayan gida shikenan sai mutum ya zo ya diba ya ta sha yana zazzara ido yana cewa dadi yake sha bayan gida ne to haka shi kan shi almiski gashi nan almiski abin nan karami abin nan kira abin nan da ake sawa siliki siliki sunan sa ko shi ma sunan shi me me sunan wannan yadin alharini shi ma alharini da kake sawa a jikinka wanda shi ne yadin da ya fi kowanne tsada shi ma bayan gida ne bayan gidan tsutsa ne tsutsa ce take saka shi dudatul qaz sunan tsutsa alqaz sun yi dan adam kuma zai zo yana tsada kama da abubuwa da Allah madaukakin sarki ya gama da shi ya nuna wasu kaskantattun halittu su suke ba shi abubuwan da yake takama da su a rayuwa ko me ya rage masa ya amfani da waɗannan abubuwan ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da su ka sha zuma kwakwalwarka ta ƙara budewa ka ƙara fahimtar addini ka samu lafiyar jikinka ka bauta ma Allah shi ne wannan fa'idar to almisk sai Allah ta'ala ce khitamuhu misk ay khitamur rahiqi miskun ƙarshen abin da za a sha a giyar to turaren ƙanshin turaren almiski yake ko kuma khatamuhu misk abin da aka rufe kwalba ko kofin giyar da za a sha ta aljanna to da ka dago shi ƙanshin turaren almiski yake yanzu nan idan kana son ka fahimci ƙanshin turaren almiski ka dauka in kai masanin turare ne duk turaren da ka fi so ya fi maka ƙanshi to ka fassara shi da almiski ba kai laifi ba ka fassara shi da haka wato dai wani ƙanshi na musamman wanda yake daukar rai domin dabi'un dan adam suna bambanta ƴan adam su kan bambanta kowa da irin turaren da ya fi so turaren da bai ma wani ba sai ya ma wani to Allah ta'ala ya ce ita giyar da ake sha abinda aka rufe nata to yana ƙanshin turaren almiski ko kuma ƙarshen abinda za a sha a cikin giyar ta aljanna to miskun ƙanshin turaren almiski yake da Allah ya faɗi wannan sai ya jawo hankalin mu sai ya ce wa fi zalika a irin waɗannan abubuwan da aka ambata a baya falyatanafasil mutanafisu masu gasa ya cancanta su yi gasa a wajen samun irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce masu gasa su riƙa gasa ka ƙara ibada wani yana tashi ya ƙiyamul layli na awa ɗaya to kai yi ƙoƙari ka ga ka fi shi ka riƙa na awa biyu masallaci da kake zuwa ka samu sahu in yau a ɗazu ka samu sahu na biyu a sallah kaza to yi ƙoƙari ka samu sahu na ɗaya fi zalika falyatanafasil mutanafisu a irin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana a game da sahun gaba da mutane ba su damu da shi ba sosai manzon Allah ta sama a hadisi sahihi yace law ya'lamu an-nasu ma fi as-saff al-awwal da a ce mutane sun san tanadin da Allah ya yi ma waɗanda suke sahu na farko a masallaci to idan da an ce sai sun yi ƙura'a sannan za su samu sahu na farko to da ka yadda a rika zuwa bakin kofar masallaci a tsaya sai an yi ƙura'a in ka cancanci ka shiga sahun farko sannan a baka shine wannan sannan da irin wannan ne malamai suka fitar da ka'ida suke cewa la isara fi ta'a la isara fi ta'a ba ka fifita wannan ka ce ya riga ka yin ta'a ga Allah ba baya cikin abin nan shi yasa ba soyayya bace a zo masallaci idan aka zo masallaci shikenan kawai sai ka zo ka ce ma wani bismillah shi ya shige sahun gaba ka shige kai ka shige sahun gaba kar ka bar wani ya shiga ka yi gaba ka shige duk irin waɗannan abubuwan ba a wasa da su ba a sakaci da su zuwa ake yi kai sauri ka shige kai ka fara shiga wasu kuma malamai suka ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu ai wa fi zalika falyatafakhiru mutafakhiru in ka ji an ambaci irin waɗannan ni'imomin to a irin su ne ya kamata ai alfahari in kana cikin san an shiga aljanna to babu laifi kai alfahari da wannan ka ce kai ma ga ka a cikin aljanna kai alfahari duk waɗannan fasori guda biyu masu karbuwa ne falyatanafasil mutanafisu fi dunya masu gasa su yi gasa a duniya ka yi rigegeniya da ɗan uwanka wajen samun alkhairi irin yadda sahabbai suke sayyiduna Umar radiyallahu anhu da sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu idan manzo Allah sai ya ce a kawo sadaka za a yi alkhairi to rigegeniya suke al-Imam Az-Zahabi ya rawaito a cikin Tarikhul Islam yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo sadaka lokacin da za a tafi yakin Tabuk sayyidina Umar yace yau sai na riga sayyiduna Abu Bakar kuma sai na fi shi kawowa shikenan sai je ya raba abin da yake da shi gida biyu sai ya kawo rabi ko da ya kawo sai ya tarar da sayyidina Abu Bakar a wajen sayyiduna Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya riga shi manzon Allah sai ya ce ya Abu Bakar ma za a buƙaita li ahli me kaban mai iyalanka yace abqaitu lahum Allah wa rasuluhu ki duka na faso na kawo na ban musu san Allah da ma'aikinsa san Allah da ma'aiki da suke ya ishe su ba zai sa su ci korafi su ce babu ba. Sayyidina Umar ya ce wallahi daga yau ba zan ƙara gasa da kai ba, ka riga ka wuce. To kaga shine fi zalika falyatanafasu almutanafisun, a duniya neman aljanna to gasa ake, ba tsayawa za ka yi a baya ba. Duk abin da aka faɗi da alkhairi to yi ƙoƙari ka yi kai. فالشرع تبيو وفي ذلك فليتفاخر المتفاخرون أجمع ذكرهم وأن هي أن الجنة سيشجع وأي ياتن تنتسي الفهر أي أن هنا الفهر يا دنيا الفهر حرام يا دنيا لا تفرح إن الله لا يحب الفرح ألا ما دوك تنتسي يتي متى نن سك ما سك إيمان سك مقاوم وعي سك لا تفرح أي لا تفتخر الفرح نن أي الفخر شيء فكي الفخر إن الله لا يحب الفرحين ألا بايا ثم الفخر فكي الفخر أما على هرع أن شجاء الجنة يا هل سأي الفخر شجاء الجنة أي الفخر إذا شجاء الجنة لن يتشن عن كي كرش وفي أبو هو هذا مثلا لست أدوني أبا أما قد لا هرع هل دام الآخرة ليست دار تقليف جدا لا هرع جدا دورك تشوف تشيبه indama ke da ruje zai gidan sakamako ne abinda aka yi mutum a duniya yayi hakuri ya tsara dokokin Allah to sai a saka masa idan an je lafiya. Allah ka ba mu ikon haka sai Allah ta'ala ya ce wa min da'i wa
mizajuhu
wa mizajuhu sannan abinda aka chafu da giyan nan mizaj ai al-khalat abinda aka chafu da aka hada ai in za a hada abu ai in za a yi wani abu shi ai ha hadawa ake ko in mata za su zo ko za su kunin gyada ko za su kaza ko za su kunin aya ai akwai sinadaran da ake hadawa to waɗannan sinadaran su ne ake ce musu mizaj shine mizaj shi yasa a cikin dan adam ai akwai mizaj ambida akwai abubuwan da suka hadu suka yi dan adam to sai Allah ta'ala ce wa mizajuhu min tasnim sannan abinda aka chaku da giyan nan aka yi ta da shi min tasnim daga wani abin sha ne na musamman da ake ce masa tasnim wasu kuma suka ce mizaj nan shine khitaf da khitaf shi abinda aka rufe giyan da shi shine mizaj din sai suka ce wa mizajuhu min tasnim abinda aka rufa abinda aka sa giyan nan min tasnim daga tasnim ne suka ce tasnim asali daga sinamun ne idan balarabe yace sanama shine ai irtafa ash-shay abi ya zama sama kaman yadda ake ce ma tozon ra ake ce ma tozo ake ce mishi me sinamun ko sina annabi sallallahu alaihi wasallam abinda hadisi mu'adh bin jabal radiyallahu anhu yace رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد كون غا السنا شيني توزو مي يسا اكا تشي ما توزو السنا ان كراشي دا السنا مي ارتفاعه سبودا يا سما يجي انا هانغو شي كو ان اباين سا يجي كو اباين وا تاقولي تو سي سكا تشي خطابه مسكون abinda aka sa giyan nan a ciki to abinda aka rufe min tasnim daga madaukakin waje yake a sama ake aje musu in sun tashi sai su dauko shine min tasnim to ala yadi halin ko dai ka fassara tasnim a matsayin wani abu ne na kanshi wani abin sha ne na musamman wanda ake dauka su ake dauka shi a sashi a cikin giyan da ɗan aljanna za su sha ya bada kuma wani kanshi na musamman ko kuma ka dauka a matsayin me inda aka aje ita giya yadda ake sa ta a fridge ko a sa ta a waje kaza misalin mu na duniya to haka su ma za a sa a wuri madaukaki sai su dauko kayan su sha to shine min tasbih al-allama ibn ashur rahmatullahi alayhi yace lafazin tasnim lafazi ne na larabci amma kuma laraba ba mu san shi ba sai da qur'ani ya zo musu bayani siga shi daga larabci ne domin an yi istiqaqin sa ne daga sinam da muka ce wa zighwatu sanami sanam islam da wasu sanami islam din jihad ko to amma laraba ba su san wannan kalmar ba sai da qur'ani ya ambace shi da tasmi wannan yana ne daga cikin gudunmuwa da alqur'ani ya ba harshen larabci da ba gudunmuwa da alqur'ani ba harshen larabci ba za ka iya kirga shi ba ai gudunmuwa babba ita ce katancewa saukar da alqur'anin da aka yi da larabci wannan ita ce babban gudunmuwa da qur'ani ya ba larabci shi ya zama larabci shine yaren da yafi kowane yare daraja in karin sai ka ce wallahi ba yaren da yake larabci to ba ka fara akan ka kama daidai wanda ya musa ya ce ba haka ba to shi ya laifi saboda me saboda Allah ta'ala ya zabe shi saukar da alqur'ani da shi kun ga ta sunne yake sai Allah ta'ala ce aynan
aynan
wani idan ruwa ne wannan giyar tasu yashrabu biha almuqarrabuna wadanda suke makusantan Allah wadanda za a kusantar da su ga Allah subhanahu wataala yashrabu biha su za su sha daga wannan idan ruwa ayn lafazin al-ayn alaghaci yana zuwa da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin al-ayn akwai al-basira abinda ke a ido kenan al-ayn ni'matu al-ayn as-sa'iratu lil-ayn an-na'imati ma dalla da idan ki dake bacci ma dalla da idan da yake a farke dan ya kula da idan da ke bacci an yabu masu kula da mutane su tsare su a lokacin da suke bacci su kuma waɗannan ba su bacci al-ayn nan ido kenan al-basira mai gani ke sannan al-aynu a wajen larabawa na zuwa da ma'ana al-jasusu dan leken asiri idan al-aynu rahat fa hiya aynun 'ala al-dawa falaysa bi sirrin ma tusirru al-adhalim idan al-aynu rahat idan ido ya wayi gari ko yayyammaci fa hiya aynun 'ala al-jawa amin to sai kuma al-ayn da ma'anar idan ruwa al-yambu'u kenan mabubbugan ruwa abinda ke fito da ruwa to shi Allah ta'ala yake nufi a nan aynan yashrabu biha muqarrabun atan aynan yashrabu biha ibadullah yufajjihunaha tafjira a cikin suratul insa aynan fiha tusamma salsabila kaga duk da shi an faɗa aynu idan ruwa to jiya aljanna bayan kasancewarta ga ta a cikin abubuwa an sa to kuma akwai asalin tafcin da mutum zai ɗiba ya ci gaba da sha in kana so ka ɗibi wanda yake a tafci za ka ɗibo ka sha kayanka kana da dama in kuma kana da buƙata ka ɗauko kukus ne kofunan da aka riga aka zuzzuba aka rufe kitamuhu miskun to duka Allah madaukakin sarki ya baka dama kai burrun ne kai tattace ne a cikin aljanna ba wanda zai zo ya maka katsalan da ba wanda za ka ci za ka yi wani abu a cikin aljanna ya hada ka duk abin da kake so shi za a baka dama kai sakamakon hakurin da kai a duniya kai yadda ka matsa ma zuciyarka ta hana ta yin abin da take so wannan shine ita ce ka'ida so da duk wanda yake son ya samu waɗannan abubuwan da aka lissafa shi ya zama daga cikin al-abra cikin nagartattun bayi ya tsara dokokin Allah subhanahu wataala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa ku yi taimakekeniya wajen da'a ga Allah da nagarta wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kakkur ka taimakekeniya wajen saban Allah da kuma ketare iyaka Allah Allah subhanahu wataala ya sa mu zama haka mun so mu gama sura muka tsallake nan zamu shiga wani mawdu'i kuma ba za mu iya gama shi ba saboda haka mu bar shi haka sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah da ƴan kwanaki shikenan sai mu karasa Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya Allah subhanahu wataala ya ba mu albarkar da ake samu a cikin waɗannan kwanaki masu daraja kada mu manta da sunnoni da suke da alaka da waɗannan kwanaki masu albarka azumce su baka samu damar yin azumin su duka ba to kai kokari kada azumin wasu kwanaki su wuce ka ba kai ba alal aqalli jibi nan akwai litina kai kokari kai na litinin sannan kuma ga alhamis za ta zo ranar arafat ko to da ka ga arafat kuma ga alhamis sai ka hada duka ko da kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya kai malam mutum ne aka nada shi limancin limanci kasancewar ya bi sauran limaman yawan haddar alqur'ani da iya karatu amma sai dai su sauran limaman sun fi shi san limanci har girgen shigewa suke malin shi zai iya ja baya saboda gudun rikici sun me zan za'a yi rage ne ya shiga limanci musamman dai a Najeriya ilan a wata ƙasa ce ko ƙasashen Larabawa da liman ke da albashi kaga in an yi wannan akwai homoci ba a Najeriya ba a kan ka liman to an ba ka aiki akwai wahala mai yawa a ciki asirinka ya fito wa duk ranar da aka ce ba ka cikin ka zo masallaci ba kowa sai ya gane amma su mutane ba za su gane sauran mutane sai suke zuwa masallaci ba a gane so da kullun liman asirin shi a tone yake so da kalimanci ba abin nema ba in an baka ka cancanta to kai su kuma waɗanda ba a nada su a matsayin limamai ba to ba daidai ba ne su riƙar gegeniya su ce za su shiga alhali ga asalin limamin da aka nada wanda aka nada shi aka ce shi ne liman to shi ne musulunci addini ne mai tsari musulunci addini ne na shugabanci ba a son ya zama an rena shugaban da yake shugaban musulmi ana son a girmama shi a darajanta shi shi yasa malamai suke cewa su magabata da in aka zo ba liman na asali wanda su tafi liman shugaban al'umma shi ne shugaba don ba liman sai kowa ya sallace shi kadai sai dai idan shi ya ce wane ya zama liman ba kamar mu bane yanzu kawai sai a waiga minti biyu wani limamin ta ce ai bayi nan kawai ba na shiga kai tsalla to ba abin nema ba ne so daga shi mai wannan tambaya idan aka nada ka aka ce shi ne liman ba daidai ba ne don wasu suna gegeniya a kan shiga kai kuma sai ka ja baya ba wani rikicin da za a yi kai aka nada in dai ka cika siffofin limanci sai dai in ko gabaki dai an yi ittifaki an ce ba a san ka ne in aka ce ba a san ka to ka ja baya wannan shi ne sunna in mutane suka ce ba su san ka a matsayin liman to ka ja baya ka bar su domin sallarka ba za ta ansu ba in kai annabi sama hadisi sahihi ya ce salatatul la turfa'u salatuhu ila as-sama'i mutum uku ba a san sallar shi daga ciki akwai wa shi zan faɗi man amma an-nasa wa hum lahu karihun mutumin da yema mutane limanci alhali mutane ba su san shi amma ya kasance sun zama ba su san shi ne saboda da hujjoji da dalilai ba kawai son zuciya ba ne wani ne kawai ko suka koma bakin kwata suka yi mitin suka ce ai kawai su ba su san limamin nan a cire shi kuma jahilai ne shi ba su da dalili inda dalili suka faɗi dalilin suka ce ba su san shi ya ja gefe ya ba su wannan ita ce ka'idar musulunci amma an nada mutum liman kada wasu kuma su rika gegeniya su ce su ne za su rika shiga ko sun bi shi su ba abin so ba ne wahala ce tsabagen wahala ne a ciki ba wani sauki a cikin limanci Allah shi kyauta malam dan Allah wata sallah ce aka rawaito manzo Allah ta sama ya fi tsawaitawa sannan sai wacce sai ta gaba har ta biyar a cikin salloli sallar da manzo sama ya fi tsawaitawa ita ce sallar asubahi mai riwaya ya ce wa kana ya tsawo ciki ne ila al-bi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan karanta ayoyi 60 har zuwa 100 kamar ya karanta kusan suratu Maryam duka dukanta to shazi na shazi goma ba wannan duka sallah asuba manzon sama yana karantawa haka sannan sai a zahar manzali sama ya kasance yakan karanta akwai wasu sahabbai guda 30 kamar yadda Imam Ibn Majah ya rawaito a cikin surar dinsa sahabbai ne guda 30 ana ce musu al-haziruna al-haziruna da zayu sune ai al-muqaddirun sune idan Allah sama yana talla take kaddara gurgudan wani abu za a ce Allah sama yayi to waɗannan al-haziruna din su 30 sun ruwaito mana cewa sun kaddara manzon Allah ta sama a sallar azhar yakan karanta suratu sajda suratu sajda shafi uku suratu sajda alif lam mim tazilul kitabi shafi fuka uku to manzon sama yakan karanta a azhar kaga mu yanzu duguwa za a yanzu da za ka karanta wal fajr ila ma a azhar a wani masallacin a jibi sai wani ya fara gyaran mulla da ta fi kamanta ne saboda yanayinmu to ita ce ta biyu mai biye mata ita ce sallar isha'i sallar isha annabi sama yana karatu ita ma a cikin da yakan dan tsawaita sannan kuma sai sallar la'asar sai sallar maghriba amma a sani har ita maghriban manzon sama wata rana ko ya taɓa tsawaitawa wata rana manzon sama ya karanta ya taɓa karanta suratul turi wattur kitabul mastur annabi sama ya karanta ta amma riwaya bata fito ƙalo-ƙalo ta ce ya karanta duka a shi dai mai riwaya ce sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi-t-tur fi al-maghrib naji manzon sama yana karanta wattur a cikin sallar maghriba ya kai ƙarshe bai kai ƙarshe ba ya ne karanta wattur kun ga wannan kenan to da haka in muna kallon tuffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda yake tsawai karatu kun muka kalli halin da muke ciki yanzu sai mu tausaya ma kanmu abubuwan suna ta sallance mana mutane za su iya zuwa su je filin ƙwallo ka gan su a tsaitsaye suna kallon ƙwallo babu gajiya ko ana musu banza a majalisar layi sai mutum ya awanni a tsaye bai gaji ba sai dai to kaga yana canza kafa yana musbutawa ya canza ta dama in ita ya danne da ya dawo hagu in ta hagu ta gaji ya juya ya mai da ta dama sai a wani yana surutu ya samu zunubi ya ɓata ma kansa lokaci bai je ya yi alkhairi ba ɓata ma junansu rai zai iya tsaya amma masallacin da za a ce ana karatu da tsawo to ba zai je ba wanda akwai damuwa a cikin wannan irin wannan rayuwar ta su da ka Allah shi kyauta wannan a tafiya take na haka tartibin nasu yake a subadi mai biye mata sai azhar mai biye mata sai isha'i mai biye mata la'asar sai ta ƙarshe ita ce maghriba ita ce manzon Allah sama bai cika tsawaita ta ba amma ita ma ya taɓa karanta wattu mun gane amma kuma duk a haka shi liman ana son ya kula da mutane domin manzon Allah sama ya ce idza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif idan ɗayan ku zai yi sallah da mutane to ya sauƙaƙa musu yin ku sauƙaƙa manzon sama can kenan domin shi ya ce a sauƙaƙan kuma yin wancan karata domin manzon sama ba zai faɗi abu shi kuma bai yi ba kaga sauƙaƙawa shi kenan ya karanta aya yana karanta ayoyi 60 zuwa 100 a asuba sauƙaƙawa ce sannan manzon sama ya ce wata rana nakan shiga sallah da niyyar in tsawaita karatu amma sai in ji kukan wani yaro a baya zai cuta uwar shi ma za ta cuta kuma zai cutar da masallata manzo sai ya ce sai in yanke karatu to duk shi ne wannan so daga daga cikin sufofin liman ana son liman ya san mutane ya iya gudanar da mutane wannan na cikin sufofin liman ya zama ya iya juya mutane ya iya mu'amala da shi ni misali liman yana hango hadari shikenan kuma kawai sai shi ya to ya ralli ya ta gwada haddashi tana nan ko ba ta nan ruwa ya sauko kila wasu suna waje kaga ba ta sai a ciki ba ta jiwa nan a an hango hadari sai a takaita karatu in an takaita karatu in hada ma sallar za a yi sai a hada saboda zuwa kuma sallaci a wani waje aka hada mana sallah amma kuma raka'a farko a sallar magriba sai aka dauko kadisa bi Allah ina jin sai da karanta shafi da aka gama raka'a uku sannan aka miƙe kuma aka yi sallar isha'i idan ka aka yi ta keta ruwa har kusan asuba kowa gida kowa aka a jike da gida kaga wannan hada sallar da aka yi bai amfani ba ana son ne a hada sallah a ba mutane dama su sauri su tafi gida kada ruwa ya buge su duk wanda ana son a kula da shi manufofin shari'a Allah ya ganar da mu Allah ya kara mana fiqhu a cikin musulunci wannan fiqhu babban abu ne fahimtar musulunci da manufarta da manufar shari'ar musulunci babban abu ne muna da ishin ruwarsa a wannan zamanin Allah ya ba mu Allah ya shayar da mu shi صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله